This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani. Da Sarauniya, da Fara'a, da FM Nomad, da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka kuma kuna iya sauraren shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Kai tsaye ba labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Shugaban Amurka Barack Obama ya ce farmaki ta kasar da a kasar Syria ba zai yi aiki ba. Shugaban Amurka ya ga manema labarai jiya Juma'a cewa ko da shike Rasha ta shigo cikin rikicin kuma Iran tana tura ƙarin sojoji, hakan ba zai yi aiki ba domin suna kokarin su goyi bayan gwamnati da a idanun galibin jin kasar ta shamba halittacciya bace. Karaman na Mr. Obama sun zo ne a daidai lokacin da Amurka da Rasha suka cimma daidaito a ka'idance cewa za su nisanci jiragen juna, yayin da kasashen duka biyu suke kai farmaki da jiragen yaƙi a Syria. Obama ya ce ta wannan kadai kasashen biyu suka cimma matsaya tunda Rasha ta fara amfani da karfin soja karshen watan Satumba wadda ya jinyo tankiya. Dakarun Syria safiyar jiya Juma'a suka fara kai farmaki a lardin Aleppo a wani mataki da suka dauka a baya-bayan nan na sake kwato kasa a gwamzar da kasar take yi da kungiyar ISIS da kuma wasu kungiyoyin yan tawayen Syria. Kasar Hungary ta rufe kan iyakarta da Croatia da karfe 12 na daren agogon yankin a wato ajiya, wato misalin karfe 11 na dare agogon Nigeria da Niger da Kamaru karfe 10 a Ghana. Kasar ta dauki wannan mataki ne domin kare kurarar dubban yan gudun hijira da suke shiga kasar kowace rana kamin su ci gaba da tafiya su zuwa arewacin Turai. Kasar ta kyale daruruwan bakin haure rukunin karshe su tsallaka cikin kasar kamin ta garabe kan iyakarta. Tuni kasar ta gina wani shinge da zai hana mutane shiga kasar ba tare da izini ba. Ministan harkokin wajen kasar Peter Zijjerto ne ya bayyana daukar wannan mataki na rufe kan iyakar bayan da majalisar tsaron kasar ta gudanar da shawarwari a wunin jiya Juma'a. Ministan ya ce tuni hukumomin kasar da ke Budapest suka sanarwa kasashe makwabta wannan mataki da kasar ta dauka. Idan za a yi tunawa tun cikin watan jiya ne Hungary ta rufe kan iyakarta da Serbia. A martani ka wannan mataki da Hungary ta dauka, Slovenia ta ba da sanarwa jiya Juma'a cewa za ta dakatar da zirga-zirgar jiragen kasa zuwa Croatia. Yanzu tururuwar da bakin hauren suke yi zai koma Slovenia lokacin da Hungary ta rufe kan iyakata da Croatia domin matsalar yan gudun hijira da kuma bakin hauren. A arewa maso gabashin Najeriya, akalla mata yan kunar bakin wake uku ne suka tarwatsa kansu suka kashe mutane huru da su kansu maharan a wajajen fitan birnin Maiduguri. Fashe-fashen da suka auku da asibahin jiya Juma'a an kai su ne sa'o'i bayan da wasu harin kunar bakin wake biyu da aka kai cikin wani masallaci a birnin na Maiduguri, babban birnin jihar Borno, wanda ya halaka akalla mutane 37 kamar yadda wakilin muryar Amurka da ya je wurin ya yi bayani. Sharif Adamu, wanda ya tsira daga harin, ya ga muryar Amurka daga gadon asibiti inda yake jinya cewa wato mintoci kaɗan suka raba tsakanin fashe-fashen biyu. Ya ce fashin farko a ta tashi ne daga cikin masallacin guda kuma daga waje. Shi Sharif yana daga cikin mutane masu yawa da suka jikkata. Babu wanda ya fito dauki alhakin kai wannan hari, amma kungiyar mayakan sa kan Boko Haram ita ake zargi da kai jerin hare-haren kunar bakin wake a arewa maso gabashin Najeriya. Kamfanin dillancin labarai na kasar Faransa ya bada rahoton cewa Amurka za ta yi shawagi da jirage masu tara bayanan sirri kan take-taken Boko Haram a Najeriya. Kamfanin dillancin labarai ya ce wannan mataki wani bangare ne na matakin tura sojojin Amurka zuwa yankin da shugaba Obama ya bada sanarwa akai a farkon wannan mako. Mr. Obama ya ce cibiyar sojojin za ta kasance a Kamaru, kuma za su gudanar da leƙin asiri da jirage kan take-taken 'yan bindigar addizimmar taimaka a ƙasashen Najeriya da Chadi da Kamaru da Benin da Nijar a ƙoƙarin da suke yi na kawar da barazanar da mayakan sa kan suke musu. To, labaran duniya ke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Amurka za ta buƙaci kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya dauki mataki da suka dace kan irin wato kan Iran cikin 'yan kwanaki masu zuwa saboda gwajin makami mai linzami da ta yi a farkon wannan mako. Jakadiyar Amurka Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power, wacce ta bayyana haka, ta ce binciken da aka yi ya ba da tabbacin Iran ta harba makami mai linzami ranar 10 ga wata, wadda zai iya dakon makamin nukiliya, kuma a fili yake cewa wannan mataki ya saba a kudirin Majalisar Ɗinkin Duniya ko kwamitin sulhu mai lamba 1929 da kwamitin sulhun ya amince da shi shekaru 5 da suka wuce. Madam Pawa ta ce Amurka tana tsara rahoto kan lamarin da za ta miƙa kwamiti mai kula da batutuwa kan takunkumi da ake ƙaƙabawa ƙasar Farisar. Shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana damuwa kan ɓarkewar tarzoma a birnin Kudus, inda ya kira ga shugabannin yanki su hana amfani ko furta kalamai da za su rurrute wutar tarzoma ko fusatar da jama'a ko haifar da rashin fahimtar juna. Kuma ba na jin muna jira sai an cimma daidaito kan dukkan batutuwa da suke akwai tsakanin Isra'ila da Falastinawa kafin mu kashe wannan wuta, in ji Mr. Obama. Ana sa ran sakataren harkokin wajen Amurka zai gana da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu makon gobe, watakila Jamus, yayin da Mr. Netanyahu yake ziyarar aiki a can. A halin yanzu kuma, idan aka tambaye masu nazari kan al'amuran yau da kullum a yankin Falastinu da Isra'ila kan musabbabin tashi-tashin hankulan da suke aukuwa, za a sami bayanai ko dalilai masu karo da juna. Wata lauya mai kare 'yancin bil'adama ba Falastiniya, Diana Butu, ta ce ƙona gidan wani ba Falastiniya a yammacin kogin Jordan a ƙarshen watan Yuli har ɗansu ɗaya ɗan shekara ɗaya da rabi da haihuwa ya mutu kamin iyayen nasa daga bisani suka bi shi, yana shi yana daga cikin musabbabin. Amma wani mai fashin baƙi a Isra'ila wanda yake da majiyoyi a Majalisar Dokokin Ƙasar ya ce kashe wani ba Yahude da matarsa a gaban 'ya'yansu huɗu cikin wannan wata, da kuma batun da Yahudawa suke cewa ina 'yancin addini da ganin ana hana su ibada a masallacin Kudus, yana daga cikin matsaloli da suka janyo wannan rikici. Bayan da Isra'ila ta kama birnin Kudus a yakin da ta yi da ƙasashen Larabawa a 1967, Isra'ila ta yadda za ta mutunta hana Yahudawa yin ibada a wurin, mataki da ake amfani da shi fiye da shekaru 1,000 lokacin da masallacin yake ƙarƙashin ikon daular Ottoman.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare, ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kukumi. Muke tabbata da su ne cikin rahotannin namu, Muhammad Salisu Rabiu.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau, muna nan ɗauke da rahotanni guda huɗu. Rahoto na farko a game da muhimmancin tsaftar muhalli. Rahotonmu na biyu zai magana a game da cutar zazzabin cizon sauro, yayin da rahotonmu na uku zai magana a game da cuta mai karya garkuwar jiki, wato sida. Rahoto na hudu zai magana a game da wani kuduri da ɗan majalisar tarayya Alhaji Sidi Yakubu Karasuwa ya gabatar a dauren majalisar tarayya. Don haka sai a biyo mu sau da ƙafa domin jin cikakken shirin.
Zuciya da ta yi ra'ayi sai ta sanya rediyo. rufe jiki yana kabari tausaya kusanta da ni wance sasare da mari ki da sa cikin daina
An ƙara jaddada muhimmancin tsafta wajen magance kamuwa da yawancin cututtukan da ke addabar al'umma. Prime Minister Jamhuriyar Nijar Malam Bajira Rapini ya bayyana haka yayin wata ziyara da ya kai jihar Maradi.
Ya magana kan ce tsafta cikin addini. A lokacin wata ziyara da Prime Minister Malam Bajira Rapini ya kawo ga Maradawa a cikin tsarin Maradin kwalliya, Prime Minister ya kira ga wata Maradi kowa ya sa kan shi domin tsaftace muhallinsa a rugugari na kawo rigakafin cututtuka. Ga Prime Minister Bajira Rapini da bayani.
Dan shi ne muke so kowa ya kawo taimakon shi wajen wannan aiki na tsafta na gari. Kuma muke so kowa ya san shaida ya tabbata cewa wannan aikin arzikin kowa ne, namu ne mu duka, kuma a dauke shi kaman kowa ya dauke shi kaman nashi ne na kan shi, shi ne kiran da mu. Na san kuma tanin Maradi in sun sa kai in sun so za mu yi insha Allah wannan program ya dace, wannan program ya ci gaba ya yi nasara. Shi ne dai fatan da nake, shi ne kiran da nake ma ƴan uwana na garin Maradi.
A matakan jin ra'ayin jama'a, gidan radio Amurka ya zagaya a cikin gari inda ji ta baki mazauna garin sun yi na'am da haka. Kuma kowa za a iya kawo bakin nashi kokari
tunda an yashe an kwashe inda san samu ne a idal arihi a bar zuba shara. Kiran kuma da kai gare ne bisa kan mu mutane ƴan unguwa, kwalbati ba wurin zuba shara bane, tunda in ana zuba shara cikin kwalbati ya cika da ruwa ya zo wannan dauda fak gaba ɗaya za ta bajike wa ta zo cikin gidajen mu, cikin hanyoyin mu, ta daka gani cututtuka da hanyar mata ba ta biyu. Ke dan ni ganni jahilci ne ma bisa zuba shara cikin kwalbati. Akwai wurin zuba shara, kwalbati wurin zuba ruwa ne, in ruwa ne ba tsayawa wuce za su. Allah da annan mutane su bar zuba shara cikin kwalbati.
Mu talaka mu ya kamata mu bunƙasa mu gyara garin mu. Kenan in muka zo muka tare shara wuri guda inda za su zo su dauke sai su zo su kwashi, amma ko ina yadda shara muke, ko ina zuba ruwa muke, an taba zaman gari haka nan. Mu gyara garin mu da kanmu da kanmu, wani bai iya zuwa gyara mu gari. Me amma tunda akwai motoci meri, saboda Allah a samu wuri ko ina a aje kwandon shara a dauke. In aka samu mutum mai laihin zuba shara ga titi, doka ta taka.
Mu abun da mu gani kwalbati ya kamata a kalla kwalbati garanga, saboda kwalbati ya yi kada.
Ko da yake ana zargin ku cewa kuna zo da shara ko ina, ko wani kokari za ku kawo mu zauna gari?
Karin da zamu bada muna ai bada karhin mu ai aiki da mu.
Ka san tsafta aka ce kuma rigakafi ne.
Eh wannan kaga gaskiya, ko dan saboda lahiyar mu ba, nan gaba zamu daukar mataki. Ko yaro muka ga za zuba da shara sai mu shi magana. Eh ga inda zaka kai ta ka zuba.
Mazauna birnin garin Maradi kenan ke bayani kan tsafta. Shaibu Mani, murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar.
A gaida Shaibu Mani. Shin ko me sauraro ya san me ke haddasa yawaitar kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro, kuma wane irin hanyoyi ne hukumomi za su dauka don magance yawaitar kamuwa da cutar?
A kullum ta Allah ta'ala idan ka leka asibitocin mu kusan ka dubi marasa lafiyar da ke fama da zazzabi, kaso mafi tsoka zazzabin cizon sauro ne ke neman kai su ga halaka. Domin kusan za a iya cewa duk da kokarin da gwamnatoci ke yi na ganin an yi fito na fito da cutar ta malaria don kawar da ita, a wasu lokutan sai kaga tamkar dan ba ake tsakanin bil'adama da ayarin saurayen da ke haddasa wannan cuta. Shin ko gwamnatin jihar Jigawa na da wasu matakan bi ƙari kan waɗanda take da su na kawar da malaria baki daya? Ga tattaunawar mu da Dr. Abba Zakari, kwamishinan lafiya na jihar.
Shi zazzabin cizon sauro akwai abubuwa da ya kamata a bi daki-daki don mu hana shi yaduwa. Abu na farko ku shine cewa ya za a yi rigakafinsa. Rigakafinsa kuma ya shafi abubuwa da dama. A na farko sai ma sauran ya yaɗu tukunna
kafin ya haifar da ciwo.
So abu na farko shine cewa me za a yi a hana yaduwar sauro. Abu na biyu kuma shine cewa mutane a basu gidan sauro wanda yake da magani a jikinsa, wanda idan sauron ya zo kusa da wannan gidan sauro zai mutu, wanda a turanci ake kira long lasting insecticide net. To a jihar Jigawa an yi kokari sosai. Bayan kokarin gwamnatin jiha, akwai kuma kungiyoyi da dama wanda suke taimaka mana, kamar kungiyar Amin Global Fund da kuma wata kungiya wanda gwamnatin Ingila take taimakawa, wato da ake kira Sama. Tsakanin shekara 5 zuwa yanzu an raba gidajen sauro ya kai miliyan 5 a jihar Jigawa. Alal misali ma a Disamba da ta wuce, an raba gidan sauro miliyan 3. To idan kika duba population din jihar Jigawa, idan dai har mutane wannan gidan sauron da aka ba su suna kwana a ciki, Amin zai taimaka sosai domin kare su daga wannan cuta. To matsala da muke samu shine cewa gidajen sauron nan an ba mutane ba sa lati
amfani da shi,
ba sa amfani da shi, sai amfani da shi. Saboda haka abu da muke yi shine cewa sanar da jama'a amfanin wannan gidan sauro domin su lati shi, su ba amfani da shi. To abu na uku kuma shine cewa idan ba a yi amfani da wannan rigakafi ba, aka kamu da cutar malaria, me ya kamata a yi? Shine cewa na farko a je a gwada a asibiti, an gwada a asibiti a ga cutar malaria din ce ko ba. To akwai asibitoci manya da ƙanana a na jihar Jigawa, akwai wani na'ura da muka sassa wanda cikin minti 7 idan aka ɗauki jininka zai ce maka kai kana da cutar malaria ko ba.
Wato nan da nan ne, ba a bari sai gobe a dawo.
Yawwa, babu, ana kiran sa rapid diagnostic test.
Na'am.
Ba ta kan minti 7 akwai malaria za su ga amin za a ga maka. Idan aka tabbatar da cewa malaria, bayan haka akwai magunguna da mun karar laba asibitoci wanda ake kira ACTs, wanda za a ba wa marasa lafiya cuta domin su sha a su samu sauki. To kuma bayan haka akwai mata masu ciki, kuma ana ba su gidan sauro, kuma ana ba su wani magani wanda yake taimaka musu domin kada su kamu da zazzabin cizon sauro. So kaɗan daga cikin abubuwan da muke kina a jihar Jigawa.
Dr. Abba Zakari kenan, kwamishinan lafiya a jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halima Abdullahi. A jihar Bauchi, hukumar da ke kula da masu fama da larurar cuta mai karya garkuwar jiki, wato SIDA, ta raba wa masu fama da larurar kaya don gudanar da sana'o'i don ganin sun dogara da kansu.
Hukumar yaƙi da cututtukan zazzabin cizon sauro, tarin fuka, kuturta da kuma HIV, wato bakatuma, sun raba kayayyakin sana'o'i wa masu ɗauke da cutar ta HIV a jihar Bauchi. Da yake bayani sakataren kuma shugaban hukumar bakatuma, Dr. Abdulaziz Manga.
Ya nuna mana wannan rana wadda ita ne za mu ba da wayannan kayayyaki na tallafi wa wayannan jama'a ta Bauchi wadda suka samu kansu a cikin wannan. Bayan haka ina so ni muku munna, ku wanda kuka samu kanku a cikin wanda aka zaba za su karbi wannan kaya, kuma ina bada hakuri mu wanda ba su samu ba su sani cewa abun ana bi ne mataki mataki, da ikon Allah gaba su ma za su samu. Bila ga wannan ba shine na farko ba, a wannan lokacin za a bada kayayyaki daban-daban har zuwa 170. Wayannan kayayyakin ko sun hada da mashin na wankin kaya, inki, clipper da inji na welder. To shi clipper yana tafiya har da generator, bayan haka kuma da injin yin taliya. Wannan duk ana yi ne don a taimaka muku ya zamana cewa kuma kun zauna da kafan sai kun je wuri kuna karamar murya ba wasu su taimaka muku. Kuma ina so in jawo hankalinku don Allah, don Annabi, wannan kaya da aka baku ku yi amfani da shi yadda ya kamata domin ya more shi, ba ku je ku dauka ku sayar ba da dan kudin kankani ne nan da nan kuma ya talaba. Amma idan har kuka yi amfani da shi, na tabbatar wasu ma za su ci moriyan wannan abu. Bayan haka kuma ina so in saida muku cewa ita gwamnati tana shirye kullum ganin cewa an tallafa muku don ku samu jin daɗi wurin rayuwa. Bila da ita gwamnati a koyaushe jama'a ita shi ta sa a gaba, kuma ina muku albishir insha Allah gaba wannan abin da za a bayar zai fi haka.
Dr. Abdulaziz Manga kenan, shugaban masu ɗauke da lalurar HIV Abubakar Ziko, ya bada tabbacin kula da kayan sana'o'in da suka samu.
A madadin masu ɗauke da wannan lalurar HIV a jihar Bauchi, ina nuna godiya ta da wannan abin da aka ci gaba yake yi mana. Ba zan ci abin da aka fara ba, aka sha yi ne kuma na ci gaba. An yi wannan kwanakin baya mutane 120 da sun samu, ni sai da ne a ido na aka yi, ga wannan kuma an ci 170 da wani abu. Saboda haka an duba an gani babu wata gwamnati da taba yin wannan a jihar Bauchi a karkashin biyan siyasa ne ko to wani ma'aikata ba hukuma na Bakatuma ba. So ga Nepwan da PLHIV da Bakatuma dan Juma da dan Juma suna aiki tare ne su tabbata sun yi wannan cuta ta kowane hanya a jihar Bauchi kuma muna jin dadin aiki da hukuma na Bakatuma wanda muka da gwiwa tare da ita muke yakan wannan cuta a jihar Bauchi wanda muka fara aiki tare da ita mun yaki wannan cuta da kashi 6.8 a 2001 har ta sauko zuwa 0.6% wanda kai kashi ɗaya ma. To gaskiya mun ba tare da hukumar Bakatuma da mu ba mu kadai ba za mu wani aiki ba. So muna nuna godiyar mu da kuma farin cikin mu ga wannan abun da aka yi sake yi mana. Sannan kuma wannan a kira su ƴan uwana wanda suka fara da wannan kayayyaki. Za a dinga zuwa jifa-jifa ana dubawa kayan nan na nan ko babu. Ina nan mai da bai kai da shi ka expandin ka sai akuya ko rago ko tinkiya ko fili yaran da suna zuwa makaranta sun kullum kake juya kake sana'an nan kana iya cin abinci sau uku akan daba ka sau ɗaya kake ci kana iya ɗin ƙarfi ma yaranka da shi wani progress wani cigaba ka samu in kuma babu mai sa kayan nan suke za a zo a ce in babu mai kai da shi za ka dawo da shi ba kawai an baka da kyauta ka je ka sayar ba za mu dinga zuwa jifa jifa kwanakin ma mutan World Bank naka sun zo mu je lokacin gama mu lokacin gama kuma kayayyakin suna mu wasu sun cigaba wasu suna nan da suke to za mu dinga zagawa ba kyauta bane ka je ka amfana da shi an baka ne ka gina kanka ka gina yaranka ka gina kuma da kike so tabbata mu yi amfana da shi kamar da shugabanni su gaya mana saboda kamar da din ƴan uwana masu wannan lalura da muka samu wannan tallafi mu yi alƙawari ni da kaina ina ga sa'ido a wannan abu ina kawo rahoton Bakatuma.
Abubakar Zekwa kenan shugaban masu dauke da cutar HIV a nan jihar Bauchi. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na Muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo dan majalisar tarayya mai wakiltar kananan hukumomin guru Macina Yusufari da Karasuwa Alhaji Sidi Yakubu Karasuwa ya gabatar da wani kuduri a game da babban asibitin gwamnatin tarayya da ke jihar Yobe da halin da yake ciki. Bayan zaman majalisar wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta tattauna da dan majalisar akan dalilan da yasa ya gabatar da wannan kuduri.
Honorable Sidi Yakubu Karasuwa ka gabatar da wata bukata a majalisa yau a game da halin da kiwon lafiya yake ciki a sashen da ka fito wato a jihar Yobe. Ko za kai mani karin haske akai?
A gaskiya wannan gabatar da bukatar ya taso ne ba don komai ba don saboda gwamnatin tarayya ta gina medical center cibiyar kula da lafiya wanda yake na tsakiya kenan matakin na tsakiya kenan a statin da ba su da asibitin koyarwa. To kuma shi wannan shi ne kadai muke da shi a Yobe State da kuma makwabtanmu na Jigawa domin wannan asibitin yana ba da aikin kiwon lafiya a local government 10 a Yobe State da kuma local government 8 a Jigawa State. To wannan asibitin lokacin da aka kafa shi kowa jama'a wannan area suna jin daɗi suna kowa yana samun sauki na tafiya Maiduguri ko Kano wajen neman magani. So sai ya kasance gwamnatin tarayya ko kuma ma'aikatan kuɗi ya zama ba sa samun kuɗi ba a sa ba su kuɗi domin gabatar da aikace-aikacensu. So sai aka fara samun matsala a wannan asibitin ko kuma mutane abubuwa suka fara jan baya. Muna ganin wahalan da mutane suke samu dangane da sha'anin kiwon lafiya kuma doktoci ma sai suka fara jan kafa wajen zuwa wannan asibitin saboda ba su da ba abin da asibitin suke da su don su gudanar da aikace-aikacensu. To shi yasa mutane suka fara gwammacewa tafiya Maiduguri ko Kano kuma an koma gidan jiya kenan an fara shiga wahala. To ganin wannan wahalan da mutane suke ciki da kuma muhimmancin wannan asibitin ne yasa muka gabatar da wannan bukatar akan cewa ita majalisa ta sa baki ma'aikatan kuɗi na tarayya da su ma'aikatan lafiya na tarayya su tabbatar cewa sun ba su kuɗaɗensu tunda wannan kuɗaɗen nasu yana na a cikin budget. An yi musu budget yana cikin budget to kuma ya kai wajen kusan 2013-14 duka zuwa yanzu suna samun matsalan kuɗi. To ba zai yi a gabatar da asibiti kamar wannan ya zamanta ba kuɗi.
Wannan abin ya shafi shiyar maso gabas gaba ɗaya ne ko yaya?
Wannan wato ni na gabatar da wannan ne na da yake shi ne wanda na san ake da wannan matsala din kuma shi ne yake cikin wajen inda nake wakilta. To amma dai duk da haka na ji sauran abokaina suna cewa su ma suna da irin wannan matsalan za a zauna a yi meeting a ga cewa an gabatar da wani abu a ma'aikatan lafiya. Amma dai muhimmin abin da ya sa din saboda ganin halin da ita Federal Medical Center nan gurin ta shiga shine yasa muka yi wannan na gabatar da wannan bukata din a majalisa a tabbatar cewa an shiga tsakani an samu kuɗi an basu.
To me kake so majalisa ta yi?
A majalisa abin da nake so ta yi cewa na ce majalisa tunda za a yi committee na lafiya za a je gurin Minister of Finance da kuma Minister of Health, Federal Minister of Finance, Federal Minister of Health, ma'aikatan kuɗi na lafiya a dubi abubuwan da da ba a basu ba da kuma a tabbatar cewa an ɗaura su akan gura matsayin da ba za su rasa samun kuɗi domin gabatar da aikace-aikacen su ba.
Ka gabatar da wannan bukata ba a kai ga tattaunawa a kanta ba. Wannan yana nufin majalisa ta amince da wannan bukata ne koko a wani matsayi ake a yanzu?
Ai, da lokacin da muka gabatar shi a cikin majalisa, speaker ya tambayi membobi waye ke goyon bayan wannan, an samu wanda suka goyi baya, daga baya kuma ya bada abin a kamar a jefa kuri'a ko sota ko kuma irin boys board ake cewa ko. To ya ce ina wanda suka goyi bayan wannan kuduri, wanda suka goyi baya su ce wanda ba su goya ba su ce a'a. To wanda suka goyi baya sai suka fi yawa, ya riga ya zamanto an amince a majalisa kwamiti na lafiya ta je wannan ma'aikatan ta duba ta ga menene abin da yake ciki.
A gaida Madina Dauda, duka-duka a nan muka zo ƙarshen shirin na wannan makon, don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin. To masu sauraro, a nan damu da sa'a cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya.
A gai da Malam Iro da Tawagashi, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Shugaban Amurka Barack Obama ya ce farmaki ta ƙasa a Syria ba zai yi aiki ba. Shugaban Amurka ya ga manema labarai jiya Juma'a cewa ko da shike Rasha ta shigo cikin rikicin kuma Iran tana tura ƙarin sojoji, hakan ba zai yi aiki ba domin suna ƙoƙari ne su goyi bayan gwamnatin da a idanun galibin 'yan ƙasar ba halattacciya ba ce. Ƙasar Hungary ta rufe kan iyakar da Croatia da ƙarfe 12 na dare agogon yankin, wato misalin ƙarfe 11 na dare agogon Najeriya da Niger da Kamaru da Ghana. Ƙasar ta ɗauki wannan mataki ne domin kare kurarar dubban 'yan gudun hijira.
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.